This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Sunana Hawwa Sharif, tare nake da Sarfila Hashim da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na yammacin yau Lahadi 24 ga watan Maris shekarar 2024. Kafin aje abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilin da kanin labarai.
To Hawwa, babban jami'in jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya ya ce an sako yara kusan 300 da aka sace a makarantarsu fiye da makonni 2 da suka gabata. A safiyar yau Lahadi ne aka bude rumfunan zabe a kasar Senegal a zaben shugaban kasa mai cike da rudani wanda ya biyo bayan rashin tabbas na tsawon watanni. Daga nan kuma za a ji cewa a jiya Asabar ne kungiyar ISIS dauki alhakin wani harin da aka kai kan sojojin Nijar a ranar Laraba da ta ce ta kashe sojoji 30.
Kanan labaran kenan. Idan shirin ya leka Najeriya, za ku ji halin da ake ciki game da sanarwar da gwamnatin jihar Kaduna ya fitar da sakin yaran nan yan makaranta da yan bindiga suka sace a wata makaranta da ke Kuriga a karamar hukumar cikin da ke jihar ta Kaduna.
Lallai babu wanda zai tantama tunda shi ne girma gwamna Sanata Obasanjo da kanshi ne sanar da sakin waɗannan yara.
Za kuma aji tasirin yin afuwa ga bayan Allah da ke daura a gidan kaso musamman ma a cikin watan rahama na Ramadan.
A wato yafiya da gwamnoni suke yi musamman wanda aka yi su a cikin wannan wata na Ramadana abu ne wanda yake da nasaba da su kansu masu aikata laifin wato wata ne na tsoron Allah wanda ana da kikkiawan tsammanin duk wanda aka masa yafiya cikin wannan wata ana kikkiawan tsammanin cewa zai zo min kirki.
Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafi. Muna kuma tafa da shirin dandalin yan jarida tare da Nasiru Adamu El-Hikaya, inda a yau shirin ya tattauna kan batun tsaro da tsadar rayuwa da ma taimakawa a lokacin ibadar azumi. Amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya. Babban jami'in jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya ya ce an sako yara kusan 300 da aka sace daga makarantar su fiye da makonni 2 da suka gabata. Gwamnan jihar Kaduna Ubasani bai bayar da cikakken bayani game da sako ɗaliban 287 ba da aka sace a ranar 7 ga watan Maris daga makarantar su da ke garin Kuriga a jihar Kaduna. Sace ɗaliban daga makarantu a arewacin Najeriya ya zama ruwan dare. Kuma ya zama abin damuwa tun shekarar 2014 lokacin da 'yan Boko Haram suka sace 'yan matar ɗalibai sama da 200 a ƙauyen Chibok na jihar Borno. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sha alwashin ceto yaran ba tare da biyan ko kobo ba a matsayin kuɗin fansa, sai dai ana yawan biyan kuɗin fansa na sace-sacen mutane wanda yawanci iyalai ne ke shiryawa, kuma da wuya jami'ai a Najeriya su amince da biyan kuɗaɗen. Kawo yanzu dai babu wata kungiya ta dauki alhakin sace yaran a Kaduna, wanda mazauna yankin ke zargin kungiyoyin 'yan bindiga suka shahara wajen kashe jama'a da garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa a yankin. Muna dauke da ƙarin bayani bayan labarai. A safiyar yau Lahadi ne aka bude rumfunan zabe a Senegal a zaben shugaban kasa mai cike da rudani wanda ya biyo bayan rashin tabbas na tsawon watanni da tashashen hankula da suka gwada kasar da ke yammacin Afirka a matsayin tabbataccen tsarin demokradiyya a yankin da ya fuskanci juyin mulki a shekarun baya. Tunda sanyin safiya ne dai tituna suka kasance ba kowa babban birnin kasar Senegal, kuma an jirgi jami'an 'yan sanda a kasar a cikin motoci masu silki a ko'ina cikin birnin. A wajen rumfunan zaɓe, 'yan sanda sun duba katunan zaɓe yayin da maza da mata suka shiga layi. Ana dai gudanar da zaben ne makonni 2 bayan da shugaba Macky Sall ya yi ƙoƙarin soke zaben har zuwa ƙarshen shekara, wanda hakan bai yi nasara ba. An hana Sall tsayawa takara karo na 3 saboda ƙayyade wa'adin tsarin mulki. A saboda haka ne ake kada ƙuri'a a cikin watan nan Ramadan, wata mai alfarma da musulmi ke azumi tun daga ketowa alfajir zuwa faduwar rana. Zaben dai na shirin zama karo na 4 da al'ummar kasar za ta miƙa mulki ga demokradiyya, tun bayan da kasar Senegal ta sami 'yancin kai daga Faransa a shekarar 1960. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu shiga jihar Kaduna a Najeriya inda na tattauna da wakilinmu da ke can Isa Lawal Ikara ta wayar tarho. Domin ji inda aka kwana dangane da albishir din da gwamna Ubasani ya yi na sako yaran nan ɗalibai da 'yan bindiga suka sace kwanaki a wata makarantar gwamnati da ke garin Kurga a ƙaramar hukumar Cikun da ke jihar ta Kaduna.
To har yanzu dai gaskiya a halin da ake ciki a nan jihar Kaduna babu wani wanda zai ce kai tsaye ido biyu a 'yan jaridu da muka tari gidan gwamnati tun safe gashi ya ga waɗannan yara. Lallai babu wanda zai tantama tunda shi mai girma gwamna Sanata Obasani da kanshi ne ya sanar da sakin waɗannan yara. Ana da tabbacin an sako su, amma a ina suke shine tambayoyin da yanzu haka duk muka zaƙu mu yi kenan ga shi dai ko shi gwamna ko jami'an gwamnati. A ina yaran suke, su nawa aka sako, yaushe suka zo? Don ana ce mana wasu su ce mana suna hanya. Yanzu su kansu da mai girma gwamna har da ministan muhalli wanda shine ministan da ya tafi daga jihar Kaduna kuma shine tsohon sakataren gwamnatin jihar Kaduna. Da jami'an gwamnati da na 'yan sanda da sojoji da duk masu watsaki suna cikin meeting suna tattaunawa akan taron tsaro. To ana cikin haka muna ta wannan zama sai ga shi mai girma gwamna ya fito inda ya zo ya kaddamar da wasu motoci na tsaro wanda ake ganin kamar 'yan sanda na aba. To mun dauka ma anan zai dan tsaya yi bayani akan abin da ya shafi tsammanin da ake na jira. To bai dai magana ba, wannan kuma abu ne da yake ƙara nuna wa 'yan jaridan cewa kamar ana sa ran ƙaraso waɗannan ɗalibai ne waɗanda aka ce ana tunanin a wuraren zamfara aka karɓe su. Saboda shi ne girma gwamna bai mana magana ba, a jami'an tsaro ba su mana magana ba har yanzu akan wannan abu. Amma dai muna tsaye muna jiran menene zai fito, tunda ana ta magana ma a san cewa dukkan mutum 287 da aka sace ne suka dawo, koko 137 da ake cewa duk wannan amsa dai ba za ta samu ba sai in sun fito daga mutum ɗin sun mana magana. Amma dai ba mu ga yaran ba, ba kuma mu san halin da suke ciki ba gaskiya har zuwa yanzu.
Na'am, to ganin cewa din har yanzu ba wani takamaimai game da su isowa yaran ko ganin su ko jin adadin waɗanda suka taho, akwai wata alama ne da ke nuna cewa kila ba yaran gaba ɗaya aka sako ba, ganin cewa shi mai girma gwamna a sanarwar shi bai ce ko wasu ba ya dai ce an sako yaran?
Eh, wato alamar ita ce gaba ɗaya in an duba sanarwar da shi mai girma gwamna ya fitar ya ce kawai an sako yara, akwai raɗe-raɗi da ke yawo cewa rabi ne. To waɗannan abubuwan ne suke sa shakka, wanda zai iya tabbatar da wannan abin kawai shine ko dai shi mai girma gwamna ko su jami'an tsaro. Yanzu haka kowa yana tunanin gwamnan ne kawai zai iya tabbatar da.
Na'am. To iyaye fa da 'yan uwa da sauran mutane da suka zaƙo da farin cikin jin wannan labari a wani gefen kuma da ɗar-ɗar na ganin ko kuma na jin cewa ba a san ma adadin waɗanda suka dawo ba, wani hali suke ciki yanzu?
Eh, to su iyayen gaba ɗayan suna cikin halin farin ciki da murna duk da yake ba su ga zahiri ba, amma kamar yadda kuka sani ranar da aka yi abin shi gwamnan ya je wannan gari na Kurga a yankin Cikun. To yanzu haka da muke magana ya riga ya sa gaba ɗaya an ɗibo iyayen yaran, su ma an tura sunan gidan gwamnati. Wannan ne yake nuna mana alamar cewa yaran nan za a zo da su kafin ila a je da su asibiti don duba lafiyarsu.
An gaida Isa Lawal Ikara, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Sarfili ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya.
A jiya Asabar ne kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin harin da aka yi kan sojojin Nijar a ranar Laraba ta ce ta kashe sojoji 30. Kungiyar ta bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da kamfanin dillancin labarai wato labaranta na Amaq ya fitar, kuma ta wallafa a tashar ta Telegram cewa an kashe sojojin ne a wani harin kwantan ɓauna da aka kai kan ayarin motocin a kusa da garin Tauge da ke yankin Tillabéri a yammacin ƙasar. Ma'aikatar tsaron Nijar ta sanar da yammacin ranar Alhamis cewa an kashe sojoji 23 a harin, wanda kuma ya jikkata wasu 17, an kashe kusan mahara 30, in ji ta. Nijar yana ɗaya daga cikin ƙasashen yammacin Afirka da ke fama da har-harin 'yan ta'adda da ya bazu daga ƙasar Mali cikin shekaru 12 da suka gabata, lamarin da ya sanadin mutuwar dabban mutane tare da raba miliyoyin jama'a da muhallansu. Bacin rai kan gazawar hukumomi na kare fararen hula ya haifar da juyin mulkin da sojoji suka yi a Mali da Burkina Faso da Nijar tun shekarar 2020. Hukumomin mulkin soja da suka kwace mulki sun yanke alaƙa da ƙawayen ƙasashen yamma da ke taimakawa ƙoƙarin sojan cikin gida, inda suka fatattaki sojojin Faransa da sauran kasashen Turai tare da komawa ga bangaren Rasha. A makon da ya gabata ne dai gwamnatin Niger ta soki rijijine soja ta baiwa jami'an soja da ma'aikatan fararen hula na Amurka damar shiga kasar ta. Zauren rayere dake kusa da birnin Moscow inda ƴan bindiga suka bude wuta kan masu halartar taron nishadi wani abin takeici ne yayin da adadin waɗanda suka mutu a harin ya zarce 130 sannan hukumar Rasha sun kama mutane hudu dake ake zargi. Shugaba Vladimir Putin ya ikirarin cewa an kama su ne a lokacin da suke gudu zuwa Ukraine sai dai Kiev ta musanta cewa tana da hannu a harin da aka kai a ranar Juma'a a dandalin rayere na birnin Krokus. Kuma kungiyar ISIS ta Afghanistan ta dauki alhakin kai harin. Putin bai ambaci kungiyar ISIS ba a jawabin da ya yi al'ummar kasar kuma Kiev ta zarge shi da sauran ƴan siyasar Rasha da yin ƙarya da alakanta Ukraine da harin da nufin ƙara zahafa yakin Rasha a Ukraine. Jami'an leken asirin Amurka sun tabbatar da ikirarin da kungiyar ISIS ta yi cewa ita ce take da alhakin hakan. Daga ƙarshe shugaban babban bankin duniya Ajay Banga ya bayyana cewa bankin duniya zai fitar da ƙarin bayanan da ya mallaka da suka na basussuka daga mako mai zuwa a wani bangare na kokarin janyo hankalin kamfanoni masu zuba hannun jari kansu zuwa kasashe masu tasowa. Banga wanda ya bayyana hakan yayin taron raya ƙasa na ƙasar China da sanyin safiyar Lahadin nan ya ce bankin duniya ya tara dala biliyan 41 na jarin masu zaman kansu don samar da kasuwanni masu tasowa tare da ƙara samun ƙarin dala biliyan 42 daga kamfanoni masu zaman kansu don ba da lamuni a bara inda duka biyun za su kawo ƙarshe a wannan shekara. Sai dai ya ce ana kubutar wato ana buƙatar ƙarin ci gaba kuma bankin na ɗaukar matakai na ɓangarori da dama don shawo kan matsalolin da ake hana saka hannun jari a kamfanoni masu zaman kansu ga kasashe masu tasowa.
Labaran duniya aka saurara tare da Sarfi Lahashin daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla har yanzu dai muna Najeriya wannan karan a jihar Bauchi inda wakilin sashen Hausa na murya Amurka Muhammad Abdul Wahab ya tattauna da lawyer barrister Aminu Balarabe Isa akan muhimmancin yin afuwa ga masu zaman gidan kaso ko kuma zaman gyaran hali musamman a watan Ramadan.
Afuwa kalma ce dake da muhimmanci a duniya, tana nuni da tausayawa rayuwar wani ko kuma wasu sabida halin da suka samu kansu ciki. Barista Aminu Balarabe Isa shine shugaban lauyoyi musulmi na kasa da shanjar Bauchi.
Shi wannan wato yakiya da gwamnati suke yi musamman wanda aka yi su a cikin wannan wata na Ramadana abu ne wanda yake da nasaba da su kansu masu aikata laifin wato wata ne na tsoron Allah wanda ana da kikkiawan tsammani duk wanda aka masa yafiya cikin wannan wata ana kikkiawan tsammani cewa zai zo min kirki. Bayan haka kuma su kansu musamman gwamnoninmu na arewa da suke amfani da wannan wata yana daga cikin wata wanda Allah yake ninka ladan ayyuka da sauransu. Shi sashi na 175 da kuma sashi na 212 wanda ya ba wa gwamnoni da shugaban kasa dama na yafiya mu wanda suke zaune a cikin fursunoni da sauransu ƙarƙashin program wanda ake kiransa prison decongestion wato rage yawaitan mutane a cikin prison saboda capacity da sauransu. Wannan program ne wanda dama yake da asali a dokan constitution kansa kamar yadda na ja waɗannan section guda biyu shi ya ba su wannan power ɗin.
A ɗaya hannun na ji ta bakin limamin masallacin Juma'a da ke titin Murtala Muhammad Way a cikin garin Bauchi.
Da farko sunana Imam Sa'idu Alhatu Bawa babban limamin masallacin Juma'a wadda ke nan cikin garin Bauchi kan titin Murtala Muhammad Najeriya. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce an aiko ni don in cika mafiya kyawawan dabi'u. Daga cikin kyawawan dabi'u shine Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce an tu'ti man haramaka ka ba wanda ya hana ka, wa ta'fu amman zalamaka ka yi afuwa wanda ya zalunce ka, wa tasila man qata'aka ka kuma sadar da wanda yake maka bana ka je wajen wanda baya zuwa wajen ka ta bangaren zumunta to wannan ya nuna afuwa abu ne mai muhimmanci na dade ga cikin mafifita da bihu da annabi ya ce ai ko sa dan ya cike wannan gurbi da kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kwadaita mana yin haka musamman a cikin wannan wata na Ramadan kuma yana karfafa masu yin haka din kamar yadda Allah ya ce wal yafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim ku riga yin rangwame kuna kauda kai
a ranar Juma'a da ya gabata gwamnatin jihar Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad yayi afuwa wa fursunoni su guda 96 da kuma biya musu tarar da aka yanke musu ya kuma ba su kudi naira 100,000 kowannen su Abdulwahab Muhammad wani Amurka daga Bauchi a Najeriya
To madalla an gaida Abdul Bahab Muhammad da wannan rahoto masu haro yanzu kuma lokaci ne da za mu ja ku zuwa dandalin yan jarida tare da Nasiru Adamu El Hikaya.
Bangoma ko cin mutunci ba shi saurin na dan jarida dan uwa na dan jarida ba gudu ba jadawa.
Malamai barkanmu da shigowa sabon shirin dandalin yan jarida na sashen Hausa na muryar Amurka. Muna tare da Malam Ya'u Ibrahim wanda dan jarida ne da yake aiki da gidan rediyon jihar Taraba a Jalingo sai kuma Al-Mustafa Haji Sufi da yafi shahara a harkoki na yanar gizo. Zamu tattauna kan wasu darussa da suka shafi na farko sako daliban nan na makarantar sakandare na Kuriga sai kuma mu leƙa jihar Delta inda baya ga kashe sojoji 17 da aka yi makon jiya yanzu kuma ga ma yan sanda 6. Ba mamakin muna da lokaci mu cikata da tallafi na azumi da wasu jihohi suke bayarwa. Farko Al-Mustafa Haji Sufi duba mana me zaka ce kansa ko waɗannan ɗaliban ya kike ganin lamarin wata nasara ce ko kuma da saurari na aka ba?
Na farko kama su din tashin hankali ne. Kuma al'umma sun shiga halin laha'ula'i da halin kunci da halin damuwa da halin dumauta amma samun nasara na sakozun kuma sai ya kasance kaman gwamnati ta dan nuna kokarcewa kuma sannan duk hukumomi na tsaro kaman sun nuna da gaske suke aikin kuma sun nuna kaman da gaske yanzu ana dan kokarin da za a yi wajen ganin kaman dai bangaren tsaron kaman ya dan samu ci gaba ba kaman baya ba yau mutum ko dai aka kama al'umma za su samu tashin hankali yau a misali daliban Chibok har yau akwai wanda ba su sako su ba akwai dalibai kaman kwabakin baya lokacin da aka kama jirgi tsakanin Kaduna da Abuja sun dauki tsohon lokaci wajen watanni amma ka goge nan Allah da ikon sa ko wata ɗaya ba su ba
yawa Ya'u Ibrahim gwamnati na cewa bata bada kuɗin fansa ba duk da ba wata kafa mai zaman kanta da ta tabbatar da haka
cewa ka san ko ita gwamnati ko da ta bada kuɗin fansa kaga zai kasance abin kunya ba za ta iya fitowa fili da ce ta ba da kudin fansa kafin a sako su waɗannan ɗalibai da aka sace na Kuriga ba sannan kuma yadda ake yin furtawa a kalamin jama'a musamman ma kuma ganin cewa a wannan wata ne alfarma na azumi wata Ramadan akwai aldarajar da yake da shi wanda yake addu'o'in da bayan Allah suke yi da kuma darajar shi kansa wannan wata idan kai addu'a an ce addu'a da sai mu'mini addu'a ta kuma mimmini ne in ka daga hannu ka roƙi ubangiji a wannan wata da farma Allah cikin ikon sa zai iya karɓa maka to ganin dadajin wannan wata mai alfarma na azumi haka zai iya dayo hanyar da zai iya kai ga sakin waɗannan bayan Allah su waɗannan ɗalibai saboda ganin kuma cewa su yara ne waɗanda yake ba su da hakokin kusan kowa a tare da su ina kwatanta da kamar a ce inda ce manya-manyan mutane ne aka tsari to su ma in sun butu ba ce sun yi addu'a a take Allah zai iya karɓa musu
ba ne maganin darajar da yaro yake. Wato dai ya uka alakanta wannan abun da ba mamaki addu'a da ake yi kenan.
Yawwa insha Allah addu'a da ake yi da bayan Allah saboda ganin yara ne kuma sannan ga wannan wata mai tsaba na azumi kaga Allah zai iya ya tausaya ya taimaka har a samu nasara a sako su kuma gwamnati ba za ta ce ko ta ba da kuɗi kaga abun kunya da za a ce ai gwamnati zai ta ba da kuɗi kaza ko ba za ta so fili ta ce a kaza ta bayar aka saka waɗannan su yara ba.
Bari mu koma bari mu shiga ma jihar Delta kawai. Al-Mustafa Haji Sufi ka ga dai abin da ya faru makon jiya inda aka ba da labarin kashe sojoji 17 tsakanin wato fada da ake al'ummar Okoma da Okoloba yankin karamar hukumar Ugeli ta Kudu a jihar Delta. Sai kuma ga wani labari nan ma, rundunar yan sanda ta ce an kashe yan sanda shida masu bata a nan dai jihar ta Delta. Ya kuma yawanci ba saba jin irin wannan abu a yankin Kudu maso Kudu ba, fiye da yadda yake kamar yadda yake faruwa a Kudu maso Gabas.
Ni ina gani wannan al'amari ne wanda ya zama kuma gaskiya ta nan kuma bangaren tsaron ya samu ci baya. Saboda shi mai kare lafiyarka, mai kare tsaronka, wanda ka dogara ga Allah, ka dogara ga shi, wanda shi ne ya zama kaman wata fitila da ake hango ta bangaren tsaro, kuma aka ce shi ma ya kasa, to kaga yana nan tabarbarewan tsaro ya tabbata a wannan yanki. Musamman kuma ce kaman soja wanda ya fi kowa, mutane suka fi ganin cewa duk wani abin da ya taso ma baya kusantar aiki kaman na soja. Yau kuma ce soja da su suke ake tura kasashe ko wajaje wanda hargitsi ma ya kai inta, to a ce kuma an kashe wajen mutum 10, to kaga wannan ba karamar matsala bane. Kuma har ga Allah, al'umma da dama zukatansu sun girgiza, sun dumauta a sabila da sun san an faɗa halin haula'i. Babu yanda za a ce bayan Allah soja dai soja malam a ce soja a kashe. To kuma kai da ba soja ba, me matsayinka, me waye zai iya kare ka, sai fa abin da hali. To gaskiyar magana, yan ta'adda ko kuma rikicin kabilanci ko ma menene ya kawo irin wannan al'amari, ya kamata gwamnati ta shi tsaye tsayin daka wajen nazartan al'amarin, wajen shiga ai dubi a ga me ya kawo wannan fitina, kuma a ga ta ina za a take wannan al'amari, sannan a bi diddigin duk abin da ya faru wajen cance wanda suka yi wannan aika malam. Abin da kake gani shine fitila, shine madogara, a ce madogarar ma ta koma kuma baya kan kamar a ce soja, yau a ce an kashe su.
Yawo Ibrahim, wannan al'amari ma ya sa kusan fargabar ko ma rundunar soja kai ko 'yan sandan ma za a ɗauki kamar ramuwar gayya, har an yaɗa wasu fayafayen bidiyo da ke nuna an ƙona shi wannan yanki na Okoma. Amma dai daga bisani kamar yadda wasu suka yada, an ce akwai ma fayafaye na ƙarya da watakila yankin nan Benin ma, abin da ya faru ma ba ma yanzu bane saboda masu yada jita-jita. Ya wannan lamarin kaga yanayin soja kusan za a ce a baya irin wannan abin in ya faru dole ne akan ana firgita cewa za a dauki matakai na ba sani ba sabo.
Eh to gaskiya kuma abin da ya faru a wannan jihata yanta, inda aka samu kashe waɗannan sojoji su 17 a 'yan kwanakin nan, yanzu kuma ya kai kuma ga su kuma 'yan sanda. To gaskiya kamar da shi abokin zantawa na shi Alshifu ya faɗa, gaskiya abin tsoro ne. Abin da ake har ya kai soja fa ake magana, ba wanda yake zai je kare ta kazukau a wata ƙasa, sannan kuma a cikin gida kuma a ce a baro 'yan sanda. To amma shi sojan da kansa an je ga abin da ya faru da su, sannan kuma su 'yan sanda kuma aka sake abin nan. Ba da ina iya tunawa a lokacin mulkin Obasanjo abin da ya faru a wani bangare shi ne muke gudun kada ya sake faruwa a hakan nan. Shi sa aka faru ma 'yan kwanakin nan wani kwamiti a bajitar dattawa ta nada kwamiti na musamman don a duba irin wannan lamari da ya faru na kashin waɗannan sojoji, don kada sake abin da zai biyo baya abin da ina fatanta abin da ya faru a lokacin mulkin Obasanjo da Kano. Da aka ji a zaki bin a nan jihar Benue da aka kashe wasu sojoji, har ta kai aka ji aka ɗauki fansa a kan sauran bayan Allah waɗanda yake da wanda ya shafa da wanda bai shafa ba, aka ji aka far musu. Har gidan Bintu Madoni babban soja shi ma aka ji aka mai da gidan kamar ba a yi gini a gurin ba, aka yi raga da gurin. To duka fushin wannan abin da ya kawo shi kwarai waɗanda sojoji ne. To mu dai muna ƙara kira ga babban murya ga ita kanta gwamnati, wanda yake ita ce take da ruwan da ke harkar da ta shafi tsaro, da su kansu jami'an tsaro, da su duba a riga ɗaukar duk wani wanda ya aikata wani ba daidai ba, a ɗauki mataki a kan a hukunta masu aikata irin waɗannan. In ana hukuntawa to nan gaba wasu za su ce ai abin da ya faru ga waɗancan na baya su ma kare zai faru da su, don saboda gudun irin hakan a nan gaba. Amma in mutum zai aikata abu sannan a ce shafaffai da mai ne ko kuma yana da uwa a murhu, don haka zai abin da ya kama, to kan ka ba a riƙa samun irin waɗannan ayyuka kenan daga nan daga lokaci zuwa lokaci. Don maganar soja fa gaskiya, to masu yadda abokin bayani na bai faɗa maganar abin da ya shafi soja, gaskiya an rufe ƙofa, don su suke zuwa waɗansu ƙasashe su kare lafiyar ƙasansu, ba ma talakawan ƙasan ba, ƙasan ma gaba ɗaya kanta. Sannan a ce a cikin gida kuma inda sojojin suke a kuma a kake da wani ɓangare a ce a kashe su, to gaskiya abin bai mana daɗi ba gaskiya.
Yawwa, yawa a kalma daya ko biyu Mustafa Haji Sufi ga azumi dai da zamu iya cewa da lokaci na hararar mu wasu jihohi haka na kokarin bada tallafi shin ya mutane ke fama da kunci ne a wannan azumi akwai dan sassauci
to alhamdulillah ala kulli halin babbar magana a wannan al'amari shine gaskiya mutane suna cikin halin haula'i da dai azumi ne ana ta addu'a za ka ga kaman abin ana dan samun sauki kaman tunda ba za ta abinci ba sai da daddare so daya amma dai gaskiya jama'a suna nan suna ta shiga halin damuwa suna dai roƙon Allah ba da mafita yanzu a misali kaman abin da ya faru a jihar Nasarawa a makon da ya gabata ranar Juma'a Allah da ikon sa akwai wata jami'a dake jihar wanda gwamnatin zai je bi ɗaliban jami'ar ya kaddamar musu da abinci na tallafi wasu kansu ɗalibai wanda shine kusan na farko a Nigeria Allah da ikon sa amma kaga abin da ya faru ɗaliban saboda gaggawa ko yunwar ne ko kuma gani suke ba su samu bakwai ne saboda gaggawa irin namu suka je har suka hargitsa al'amarin har akai kashe-kashe har an rasa rai bayan Allah ya ji mutum biyu wanda mataimakin gwamnati ya zo da wuri inda aka zo aka dauki matakin gaggawa suna bangaren asibiti wasu suna bangaren haka dai abin to kaga bai yi dadi ba to kaga wannan yana gode cewa gaskiya gwamnati ta kara farkawa al'umma suna cikin damuwa al'umma suna cikin dumauta al'umma suna cikin yunwa al'umma suna
Yau Ibrahim Mustafa Abulin Gurguje Yau Ibrahim ga dai ana cewa dala na saukowa shin wannan ya nuna ana dan samun kuma saukar farashin kayan masarufi a kasuwanni
eh to gaskiya maganar dala na saukowa wasu haka suke fada amma wasu kuma suna fakewa da maganar dala na saukowa ne tunda da dama haka dalan ma ba kowa ne san dalan ba wasu ba su taba ganin dalan ba su da suna jin labarin dai kawai dan aka wani ya kai kayan sa kasuwa zai ce ai saboda magana da gana ta sauka ta haura duk wani abin da ka je ka saya sai mutum ya ga maka cewa dala bai dawo to mai rogo zai kai rogo ka kasuwa in ka je saya zai ce ai saboda abin da ya faru wai dala bai dawo yasa in ka tambaye shi kuma dala din bai ma taba ganin dala ba ma to amma saboda ganin irin abubuwan da suke faruwa nan gaskiya a nan kan ya kamata maganar hauhawan farashin kayayyaki gaskiya ana fama da matsalar wannan halin na kaka da kayi sama
wanda malamai anan zamu dakatar da shirin saboda lokaci yayi sai in mun sake samu wata damar mai wata azantawar a madadin shi Mustafa Haji Sufi da kuma yawa malam Yau Ibrahim Majalingo mun gode kwarai da gaske masu sauraro a madadin murar Amurka da ke daukar nauyin wannan shiri na dandalin yan jarida ni na ku Nasiru Adamu Alika yake cewa mu zama lafiya.
To madalla da wannan kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice.
To a takaicen babban jami'in jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya ya ce an sako yara kusan 300 da aka sace daga makarantar su fiye da makonni biyu da suka gabata. Gwamnan Kaduna Uba Sani bai bayar da cikakken bayani ba game da sako ɗalibai 287 da aka sace ranar 7 ga watan Maris daga makarantar su da ke garin Kuriga a jihar Kaduna. Sace ɗalibai daga makarantu a arewacin Najeriya ya zama ruwan dare kuma ya zama abin damuwa tun shekarar 2014 lokacin da 'yan Boko Haram suka sace 'yan mata ɗalibai sama da 200 a ƙauyen Chibok na jihar Borno. A safiyar yau Lahadi ne aka buɗe rumfunan zaɓe a Senegal a zaɓen shugaban ƙasa mai cike da ruɗani wanda ya biyo bayan rashin tabbas na tsawon watanni da tashashen hankula da suka gwada ƙasar da ke yammacin Afirka a matsayin tabbataccen tsarin demokuraɗiyya a yankin da ya fuskanci juyin mulki a shekarun baya. Tunda sanyin safiya ne dai tituna suka kasance ba kowa a babban birnin ƙasar Senegal kuma an jirge jami'an 'yan sanda a ƙasar a cikin motoci masu sulki a ko'ina a cikin birnin. Haka kuma an ji cewa jiya Asabar ne kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin harin da aka kai kan sojojin Nijar a ranar Laraba ta ce ta kashe sojoji 30. Kungiyar ta bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da kamfanin dillancin labaranta na Amak ya fitar kuma ta wallafa a shafinta na Telegram cewa an kashe sojojin ne a wani harin kwantan bauna.
Tamasa roba ki daya da haka zamu nade tabar mu shirin namu na wannan lokaci ce kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya ne zai kamar da Chadi wanda zai daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfil Hashim da yake an gabatar da shirin sai Fiona Nandudu da Sabada Umarni da ma injiniyar mu ta yanzu Hawwa Sharifi muku fata alheri daga nan Washington DC sai an jima da daddare idan Allah ya kai mu.